بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل كراتم من لتاف المصباح السالك أتكلم فيهم مذهب المالكية. أيوة إن شاء الله لمدرسنا 75 ومن أتكلم باب الزكاة هو كرشم باب الزكاة. ما ليس نيتها عند الخروج أو دبي في موضع الوجوب أو في الأقرب إلا إذا كان البعيد أعدم فاعمل له الجل وشهرا قدما. نيتها عند الخروج أوجبي، معناه أوجب نيتها، أوجبي كوجبت نيتها نيا في ترد زكاة عند الخروج يعني في ترد زكاة. وتقريبا يعني سوى واجبين يدوم تنزي في الزكاة نيا ومنيا أنا إنت ألوكة تنزي في ترد زكاة باكاتين يدو في تروا ألوكة تنزي في ترد. الخروج أنا نفهم الإخراج في تروى سوى دواكين يشيكا يتي الخروج نيا واجبيني أزكاة سوى دي عبادتي كما سوى دي حديث من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إنما الأعمال بالنيات، حديث بخاري ومسلم. أيوكا سنة إنغان تاني إدوم أن يتو دنيا باب وتا عبادة ذات إنغان تفي إن أن يتو دنيا سوى داك زكاة كما عبادتي بل ما تعالى قتن من نمن ين إبادو ومن رقنين قتن رقنين الدين المسلمين كما رين صلى تكاينية حقا نفيد زكاة ما تكاينية إن كدو قد يكباو وني بادنية زكاة وذاك لسافا أتكين زكاة كبا ذاك لسافا سو أتكين زكاة كبا فريكا كما وسكو إن دبان كبا لزكاة سنية كما محلين تأزوتيا محلين تأزوتيا أنية محلها القلب azuciya ka ne zaka kudurta cewa wadannan kudin na cire su zakka ne ko wadannan shanun na cire su zakka ne ko wannan amfanin gonan na cire shi zakka ne sai ka ba wani ma'ana ba sai ka furta da baki ba sai ka furta da baki wannan shi zai rinjayar da cewa ba wajibi bane in ka ba mutum zakka sai ka ce masa zakka ce ba dole sai ka gaya fatiri cewa zakka na baka ba tare da cewa su malamai sun ce dole ne amma zan ce mafi inganci ba dole ba ne don niyya kawai aka wajabta niyya kuma a zuciya take ba sai an faɗa da baki to da haka in ka ba wani kuɗi baka ce masa zakka ba ne zakkan ta yi amma in ka ce masa zakka ne to ka fita daga saɓani hakan shi ya fi ka ce masa zakka ne ga zakka kaza ya fi a kan kai shiru amma in kai shiru ka ba shi kuɗi baka ce zakkan ba ne ma ta yi to da haka ba dole sai an faɗa ba a bisa zancen da ya fi inganci sannan kuma ita zakka an fi son a bayyana ta ma'ana a shelanta a faɗa cewa an cire zakkan kowa ya sani saboda zakka rukuni ne na addinin musulmi ba wani abun da za a koyi kamar yadda sallah ake zuwa a masallaci ana yi ana bayyanawa haka ake so kuma a jam'i cikin jama'a ka zo ka yi ta to haka zakka ma ana son a san cewa ka cire saboda ka bayyanar da wannan alama na addinin musulmi kuma ka zaburar da waɗanda ba sa cirewa waɗanda suka gafala su san cewa ba ana cire zakka har yanzu bayan Allah na gari suna cirewa wannan kuma ba zai kore maka ikhlasinka ba cewa don Allah ka cire saboda wannan abu ne a zuciyarka kamar yadda zaka zo kai sallan azhar a masallaci jam'i mutane sun san kai kuma don Allah kai ka zo sallan juma'a ɗaruruwan mutane sun san ka zo sallan juma'a kuma tsakaninka da Allah kai to haka zakka ma in duk garin nan an san ka cire zakka ba zai kore maka ikhlasinka ba sai dai in dama ba don Allah kake yi ba to da haka bayyana ta baya rusa maka ladanka kuma haka ake so ma a bayyana ta shi yasa duk wanda ba a san yana cire zakka ba sai a tume shi baya cirewa kuma an yi daidai idan an tume shi ya kamata mu na kusa da shi su san cewa yana cirewa in dai yana cirewa to kaga in baya cirewa za a gane in an ji shiru to baya cirewa kawai baya cire zakka don an tume shi an yi daidai ba za a ce a kila yana bayarwa a ɓoye ba a sani wato ya ce a ɓoye ba wanda yake a ɓoye mu galibi wanda ake tuma ba sa cire zakkan in ka bincika kuma sai ka samu tabbas ba sa cire to sai ka ga sun shiga cikin kunci a rayuwarsu na zuciya, kullum cikin kuncin zuciya da rashin walwala na zuciya, amma ba su san cewa rashin cire zakkan shi ya ja musu wannan din ba, kuma rashin cire zakkan shi. Sai Allah ya sa maka wani kunci a zuciyarka, a rayuwarka, ko da a zahiri kana cin abin da kake so, ka sha abin da kake so, ka sa tufafin da kake so, ka hau abin hawa irin wanda kake so, ka zauna a gida irin gidan da kake so. To amma dai a zuciyarka kuma akwai wani ɓacin rai da damuwa wanda rashin cire zakkan ne ya ja maka shi. So da haka wajibi ne ai niyya a wajen cire zakka. Sai ce fi mawdi' al-wujubi, ana ba da zakkan a inda zakkan ta wajaba, aw fil aqrabi, ko kuma a wani wuri kusa da inda zakkan ta wajaba. Kamar a ce tsakanin inda zakkar ta wajaba da inda za ka kai ta bai wuce wato tafiyan kakaru ba, ba zai wuce kilomita, ba zai wuce abin nan mil 48 ba, kilomita 88 ko da ta. Wannan shi ne mazhaban Malikiya, cewa an fi son zakka ka ba da ita a inda zakkar ta wajaba. Ma'ana idan kana garin nan kana kasuwanci, kuɗi a hannunka, to ka ba da zakkan a garin nan. In za ka fitar da ita, to kar ya wuce tafiyar kasaru, kar ya wuce kilomita 80 da wani abu. Haka aka fi so. Idan shanu kake da su a wani gari a ƙauye, ko a jihar Borno, ko a Bauchi, ko a Gombe, ko a Yobe, ko a Taraba, ko a Kamaru, to ka cire a can din inda shanu suke. Idan noma kai a wani gari, ai mutanen garin sun suka san kai noma, sai ka cire zakkan ka ba wa mutanen gari. Haka aka fi so. Amma sai dai zance mafi inganci a mazhaban Malikiya wannan ba sharadi bane. Inda za ka fidda ita ka kai ta wani garin ma da zakkan ta yi, sai dai makaruhi ne idan kai haka. Kuma Malikiya akwai manganu guda biyu, sun ce sharadi ne, sun ce ba sharadi bane. Cewa ba sharadin bane shine a qaulul mu'tamad, zancen da ake dogara da shi a mazhaban Malikiya. Sai dai ka aikata abinda ba haka aka fi so ba. Sai suka ce illa idza kana al-ba'idu adama, sai dai idan wanda yake nesa ɗin adama shi ya fi talauci. Mutanen garin da kake ciki akwai mabukata, amma dai ba su kai mutanen wancan garin ba, kuma garin yana da nisa kila haka kilomita 100 ko 300. Idan sun fi talauci, to ka ba su. Ya ce fahimin lahul julla, shi wanda ya fi talauci na nesa ɗin nan, ka ɗauki mafi yawan zakkan ka kai masa. Kenan ɗan kaɗan kuma sai ka riba a garin da ka samu wannan arziki. Su ma su san cewa ka cire zakka, ka ba da wani abu ka ɗauki mafi yawan kuma ka kai can garin da wato ainihin talauci ya mamaye su. To wannan waɗanda suka ce ba za a cire zakka ba, bai halatta a ɗauki zakka daga garin da ta waje ba a kai ta wani gari ba, suka ce kuma idan kai hakan zakkarka ba ta yi ba. Dalilinsu shi ne hadisin Mu'az bin Jabal, hadisin Bukhari da Muslim, lokacin da aka aika shi zuwa ga Yaman, bayan ya gaya musu cewa tauhidi wajibi ne, sallah wajibi ne, sai kuma manzo Allah ya ce masa idan fa inhum ata'uka lidhalik fa alaihim anna Allah qad faraba alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khazu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim. Kasan da su Allah ya wajabta musu zakka a dukiyarsu wanda za a dauka daga mawadatansu a bawa fakirinsu. To sai suka ce an ce a karba daga mawadatansu mutanen Yaman kuma a ba fakirinsu, kenan ba za a bar Yaman ba sai an raba wannan zakka. Sai suka ce to wannan ya nuna kenan zakka inda ta waje ba a nan ne ake ba da ita. In an kai ta wani gari bata abun nan bata yi ba, amma zance mafi inganci ta yi, zance mafi inganci ta yi. Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa ana zuwa wani gari a ɗauko zakka kuma a kawo ta Madina a riba ta. Ina tura ainihin Juba ko As-Su'a, akwai masu yawo suna karɓar zakka na dabbobi da amfanin gona, kuma sannan a kawo ta Madina a riba, inda bai halatta a batta abin nan, bai halatta a ɗauke ta ko a ciro ta daga wancan garin a kawo wani gari ba, da ba za a kawo ta Madina ba. Duk garin da aka karɓi zakkan sai a riba a wuri. Sai Malikiya suka ce wannan zakkan dabbobi ne ko amfanin gona, amma in na kuɗi ne a garin za a riba. To shikenan sai a ce zahirin hadisin Mu'az bin Jabal bai nuna ainihin abin nan, Mu'az bin Jabal bai nuna kuɗi ne ko dabbobi ko kuma abin nan, ma'ana bai ware kuɗi daban dabbobi daban ba, ko kuma amfanin gona daban ba, kowane iri. Sai Imam An-Nawawi yace abinda ake nufi da faturaddu ala fuqara'ihim, abawa fakirin suna nufin fuqara'ul muslimin, a karba daga mawadatan musulmi a bawa fakirin musulmi. To kaga fakirin musulmi ko ba a Yemen kawai suke ba, akwai su a Madina, akwai su a Makka, akwai su a sauran garuruwan musulmi. To wannan shi yake nuna kenan ya halatta a dauke garin da ta wajaba din a kai ta wani gari idan akwai bukata. Sai dai kuma lalle ka bayar a wannan garin don a san cewa ka cire zakka din, kada a zage ka ce ba ka cire zakka. Idan ka ce fuqara'ihim, ai ana nufin fakirin Madina, abunan fakirin Yemen kawai za a bawa garin da ta wajaba, sai ce to ai zai iya daukan kuma fuqara'il muslimin, a bawa fakirin musulmi, akwai zai iya daukan haka. To a ka'ida kuma na kafa dalili, idan aka zo kana munaza'a da wani, kana jayayya da wani ko muqabala akan wata matsala kuna tattaunawa, ya kawo maka dalili, in dalilin zai iya daukan fiskoki guda biyu, naka fiskan da naka, to wannan dalilin ba za ka kafa hujja da shi ba. Shi ne malamin usulu suka kafa ka'ida, idza wujida al-ihtimalu fi dalili batala al-istidlal, ko idza wujida al-ihtimalu batala al-istidlal, idan aka samu dalili zai iya daukan fiskoki da yawa, to kuma kafa dalili da wannan dalilin ya baci, ma'ana ba za ka kafa dalili da shi. To in ko babu wannan dalilin, to ba wani dalilin kuma dama da za ka kafa hujja da shi cewa dole sai a wannan gari za a raba. Saboda haka zance mafi inganci za a iya dauki, za a iya kai zakka wani gari ba a garin da aka samu kudin ba, ko shanun ko kuma wato abun nan dabbobi ko kuma amfanin gona ba, amma sai dai akwai bukatar mutanen su ma wannan garin ka ba su, in ya ga dama ka tura wani bangare zuwa wani garin in ka ga wa'incan suna da bukata, ko kuma wasu yan uwanka ne kana son ka sadar da zumunci su ma ka tura musu zuwa wani garin, idan kai haka ba kai laifi ba. Sai ma ne yace wa shahran quddima, wa shahran quddima, ai wa quddima shahran, an gabatar da zakka shahran wata guda, ma'ana ya halatta ka cire zakkanka kafin ta wajaba da wata daya, shine ma'anan wa shahran quddima. Kana cire zakkanka a watan Shawwal, ya halatta ka cire a Ramadan, ko a Muharram ya halatta ka cire a Zulhijja, wato ka rage wata daya ya halatta. So da zakka an gina ta akan taimakawa fakirai, an gina ta ala muwasatil fuqara, taimakawa fakirai ne, inda sai kaga suna da bukata a wannan lokacin sai ka cire zakka. Wani ya min waya kwanan ne yace ga abin nan akwai wasu mabukata, kuma shi lokacin cire zakkansa bai yi ba, zai iya ba su zakkan, in ya cire sai ya abin nan sai ya yi lissafi da shi, nace ba za ka iya ba, ai baka cire ta ba tukunna, ba za ta zama zakka ba sai ka lissa ba. To idan wata ɗaya ne ya rage, shikenan nan sai ka cire zakkan a yanzu in kana son ka taimake su, ko kuma ka ba su ruwan kuɗi wanda ba zakka ba. Saboda haka idan misali yanzu sai abu ya taso na taimako, kana son ka taimaka wani fakiri ya shiga wani hali, ba za ka iya bashi kuɗinka ba, sai na zakka za ka bashi, kuma sauran wata ɗaya lokacin cire zakkan ka yi, sai ka cire a wannan watan zo ka taimake shi. Misali za a masa tiyata ne, ana son miliyan biyu, kai ko ba za ka cire miliyan biyu ka bayar ba, amma zakkarka ta kai miliyan uku, saura wata ɗaya ka cire zakka, to da za ka lissafa a yanzu, sai ka yi lissafin zakkanka ka cire a wannan watan ka bashi miliyan biyu, sauran miliyan ɗin ka ba a fakirai idan abin ya zama lalura. To da aka yi halatta a cire ta kafin ta wajaba da wata ɗaya, wasu malumin suka ce ma da wata biyu, ko kafin ta da wata biyu ya halatta kafin lokaci. Shi yasa masu son su cire zakka a watan Ramadan, to rana ɗaya ba za ka dawo da zakkanka watan Ramadan ba, matuƙar akwai nisa tsakaninka da Ramadan, sai dai ka dinga baya-baya da wata ɗaya. Wannan watan misali idan a cikin watan Rabiul Awwal ne, shikenan sai ka dawo baya abin nan a Safar, sai ka cire a Safar wannan shekaran, wata shekaran sai ka dawo Al-Muharram, wata shekaran ka dawo Zulhijja, ka dawo Zulqa'da, ka dawo Shawwal, har ka dawo wato ainihin Ramadan. In kuma mun tafi a ya halatta kamar yadda wasu malamai suka tafi a kaddamar da ita da wata biyu, to sai ka dinga rage wata biyu har ka dawo Ramadan, in kai haka ba kai laifi ba, in kana son ka dinga cire a Ramadan. Amma ina ce ba za ka kafin ta wajaba da wata shida ka ce za ka cire, ko ta wajaba ka ce za ka kara wata biyu sai zuwa gaba ka cire, don baya halatta a jinkirta ta kuma idan lokacin fidda ita ya yi. In lokacin cire zakkanka ya yi wajibi ka cire, bai halatta ka jinkirta ba. Za ka iya rage wata ɗaya ko biyu, amma ba za ka iya ƙara wata ɗaya ko biyu ba. Ta wajaba a watan Ramadan ka ce sai watan Zulhijja, ko ta wajaba a sha'ban kace sai a ramadan zaka kire ka kara baya halatta ai kare idan ka kara kai laifi mutuwa za ta izo ta dauke ka a kowane lokaci kuma ka dannewa fakirai haƙƙin su ka rike ka kika ba su lokacin ba su kuma yayi ko da ka sai zama laifi ne kuma idan mutum lokacin zakkan cire zakkan sai wajaba sai bai cire ba ya kara wata ɗaya ko biyu sai dukiyar ka zo ta halaka ko gobara ko barayi ko karyewan kasuwa ko 419 to wajibi sai ya biya wannan zakkan dole zai kima a wannan lokacin dukiya ta nawa ya cire wannan zakkan in bai da ko kabo ma ana bin sa bashi dan ta wajaba bai cire ba ta zama bashi a kansa fadainu la yahqu an yuqda bashin Allah sai fitancinta a biya idan kuma ka cire zakka a ramadan kake cirewa sai ka kika riba ta a ramadan din ka kama harkokinka kace sai shawwal ko abun shawwal ko zulqa'da kafin wannan lokacin sai aka sake zakkan to dole in ka tabiya ka ware ta amma baka bayar ba to dole in ka kabiya in aka sake ta ko kuma ta halaka zaka biya domin kai kai jinkiri kuma inda ma a ce da ka cire zakkan an sace ta hadda uwar kudin gaba daya ka jinkirta wata ɗaya ko biyu baka bayar ba sai aka sace hadda uwar kudin da zakkan to wajibi dai sai ka biya fakirai kudin su suna nan suna min ka bashi sai ka fi da wannan zakkan don kai kai sakaci da daga cirewan ka ba su mana ba shikenan ba ka huta ba halal balle tana ma yanda wasu suke wayo in sun yi lissafi sai su kama harkokin su da wannan kudin suna ta business din su sai daga baya su riba sai ka gama sai a wata hudu yana riba zakka sai ka ce babu fakirai a kasa wata hudu kadan 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 yana ta business din sa da yana jujjuya kudin wai su karu shi zai wayo wannan haramun ne kuma in kudin suka halaka dole in ka sai ka biya wannan masu cirewa da yawa galibi su suke irin wannan wanda zai cire miliyan 5 miliyan 10 sai kaga ya taka riba ta a abun nan a lokaci guda galibi sai yana ta jinkiri wani ma an yi lissafi sai ya ja wani business kamar nota 2 ko 3 ko 4 ya fara riba zakkan sa wannan baya halaka mutuwa ta dauke ka ba sannan dole ka biya idan ka ware zakka baka cire ba lokaci sai ka ware ta kafin ka bayar sai aka sace uwar kudin gaba daya kamar misali miliyan 40 ne da kai sai ka cire miliyan 1 a gefe zaka bada zakka sai kuma aka zaka sace miliyan 39 nan to yanzu wannan zakkan dole ka bada ita kai tawakkali ga Allah ba za ka ce tunda an sace uwar kudin bare lallaba da miliyan 1 nan ba ina ai ba naka bane sai kai tawakkali ga Allah kawai kofar da allura ta toshe Allah mai da bakin tifa ko bakin garma za ki saboda haka ba dama ka ce a to shikenan bari in dan jujjuya wannan kudin ai ba naka bane ba naka bane saboda haka ka idan kuma ka cire zakka ka ware ta kuma a daidai lokacin za ta riba kenan irin kana jiran gari ya waye ka riba zakkan sai barayi suka zo suka sace zakkan uwar kudin ka nan yau kai lissafi zuwa dare gobe za ka riba cikin dare sai barayi suka zo suka sace wannan zakkan amma ka ware ta ba wannan ta fakirai ne ga nan jari na kuma daban da dare barayi sai suka zo suka sace to wannan talakawa suka yi wasata ba kai ba saboda kai ka ci gaba da harkokin ka kawai kai ka riga ka cire shikenan barayi sun dau zakka ka ba da zakka ka ba wa barayi zakka kuma ta yi duk da ba da niyya kai ba amma dai kai ba kai aka sace ba don ba sakacin ka a ciki baka yi wasa ba baka yi sakaci ba amma da naka aka sace kuma to dole ka bada zakkan wannan kuma kai aka yi wasata ba fakirai ba ina fata an fahimta malai yace wa aujabu aidan zakatal fitri ko fitra ne wa aujabu aidan zakatal fitra wa qadruha sa'un bi fardi sunnah min ghalibil quti ala al mukallafi wa lan tafud wa azza addi salafi an nafsihi aw man luzuman at'ama tuda ila hurrin faqirin muslima nan zamu shiga bayani akan zakkan fidda kai wato ita ce ake cewa zakkan kono ana ce mata zakatul fitri wato zakkan fitr saboda tana wajaba ne da sababin sallah wato kai azumin watan ramadan yau ba zaka ci abinci ba zakata wajaba akan kai yau zaka ci abinci yau sallah ne don alfitar ma'anansa kamar cin abinci saboda tana ta'allaka da fitri ramadan wato yin sallan azumi ka abin da yanzu azumin ka ya kare sai aka ce zakatul fitr wato zakkan sallan azumi kenan cin abinci ranar sallah wasu na ce mata zakatul abdan zakkan jiki zakkan jiki saboda tana wajaba ne akan jiki ba akan wani dukiya ba kai akan kanka ne zaka cirewa zakkan kai kanka zaka bada zakkan kanka duk shekara sau daya kamar da zaka bada zakkan dukiyarka to sai sake ce mata zakatul abdan wato zakkan ainihin jikuna nan mala yake alfitrati saboda baitinsa ya tafi ne kawai amma alfitr ne wa aujabu sun wajabta aidan kuma nan ce aidan da an yi magana a bani sai aka sake dawowa daga abani ya'ud wato ya dawo aba ya dawo to kaga da shi an wajabta maka zakkan dukiya ko to sai kuma aka sake cewa an wajabta maka kuma zakkan fitta kai zakkan kanka kenan wanda zaka cirewa kanka shine ma'anan aidan kuma to nan da yake wa aujabu sun wajabta su waye suka wajabta malamai amma abin da yake nufi malamai sun yi bayanin cewa zakkan fidda kai wajibi ne dan su ba sa wajabtawa sai dai dalili ya wajabta su yi bayani amma tunda waƙe ne sai sa yake sun wajabta zakkan wato ainihin fidda kai sai yake wa qadruha sa'un gurgurdan abin da ake cirewa a zakkan fidda kai shine sa'i sa'i kuma shine arba'atu amdadi wato mudu hudu mudu da ake cewa muddun nabi da larabci muddun nabi ko kuma da Hausa kace muddun nabi saboda haka irin wani kwanon awu ne wanda tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake awu da shi saboda haka kwanon awu na mutanen Madina na asali tun na zamanin manzon Allah shine sa'i ba na mutanen Iraki ba ba na mutanen Kufa ba ba na mutanen Misra ko Najeriya ba wancan kwanon awu na asali yasa Abu Yusuf lokacin da ya ziyarci Imam Malik shi a fahimtansa kwanon awu mutanen Iraki ne mutanen Kufa shine ainihin sa'i shine mudu shikenan sai Imam Malik ya zauna da shi sai su zauna sai aika wanta gidan ku zo da kwanon awun ku sai suka zo da shi sai zama irin kwanon awun mudun manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai ma zo ka zo da shi wannan yazo sai ce to da Allah wannan kwanon yaushe ka sayin shi yace na gaje shi wajen babana babanka fa wajen kakana kakanka fa wajen kakanka har a koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kowa ya gaji kwanon ne daga kakan kakansa sai Abu Yusuf sai ya ce wato mudun Madinan nan shine mudun Nabi da shi ake cire zakatul fitr ba irin na Iraki ko na wani gari daban ba saboda tun zamanin manzon Allah ake awu da shi to shine yanzu tunda ba an daina ma awu da shi a Madinan yanzu su da kido suke awu sai zama yana da wahala a auna maka wani abu a kasashen Larabawa da kwanon awu sai dai da sikeli to da sikeli shi fi bada abu daidai a sai kilo kaza nauyinsa daidai inde ba an bata sikelin bane amma kwanon awu zaka dan zai dan karkata lokacin da kake diba kila sai zama bai gama cika ba to amma dai wannan kwano mudun nabiyin ana kai da shi a Saudiya an san ya yake kuma ana yin sa gurgudun yanda yake to kananan guda hudu shine sa'i in kuma ana yin guda ɗaya ma mai guda hudun gaba ɗaya ana yin kuma rabin sa'i mai mudu biyu to shi ake ba ruwa dangane da kowane mutum sai mallam yace bi fardhi sunna ana ba da shi kuma da wajabtawa na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma shine wajabta zakkan wato ainihin fidda kai so zakkan fidda kai wajiba ce ba sunna bace kamar yadda wasu suka tafi a kai wasu malaman sun ce sunna ne suna nufin mustahabi ne ba dole ba ne amma zance mafi inganci dole ne da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abdullahi bin Umar ya rawaito shi hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Abdullahi bin Umar yace faraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir ala al-abd wal-hurr wal-dhakar wal-unsa was-saghir wal-kabir min al-muslimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta ya farlanta zakkan fidda kai sa'i guda ake barowa min tamrin nadibinu aw sa'an min sha'ir ko sa'i na akka shine wani yan kananan alkama kuma tana wajaba akan bawa da 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 namiji da mace da yaro da babba daga cikin musulmi ko a zakatu suke ta wajaba a kan to kaga da aka ce faraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya wajabta wannan shine zahirin hadisi zakatu fitr wajibi ne wajibin ka cire shi in baka cire ba kai laifi ana bin ka bashi to amma wasu da suka zaka ce faraba ma'anan sa ya kaddara sai suka dauki faraba da ma'anan takadiri tare da cewa lalle tana zuwa da hasan ne faraba yana zuwa da ma'anan takadiri ganin aka samu ilmul fara'id ilimin gado, ilimin kaddarawa, kowa kai kana da kashi kaza cikin kaza ne, yana da kashi kaza cikin kaza. Sai dai wannan hadisin zahirinsa ba yana nuna haka bane. Faranda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya wajabta zakatul fitr, sai suka ce to ai aka ce sa'an mana ya kaddara zakatul fitr cewa sa'i ne. To amma faranda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr alal abd shine mu'allakin alal abd والحر والذكر ومزالا يا وجب تذكّم في الدكي أكم باوة دادا نمجي دمت ديارو دببا ثم إذا بار ساعا أيو أدون ساعا داسو بعد سائر إن جبينو كوكما وطعنهن الشعير وانا عديث شين إكنون واجبي أفيد ذكّم في الدكي من أني هكما نفيد ذكّم في الدكي دون أودا تفكيري رانا صلى أحنا سبرا وان دباي دشيرا صلى شما يسامو أبون دزي دفاع جدانسا yayi shagalin sallah ba sai ya fita yana bara ba, in kowa zai fitar mawadaci zai fitar ya ba miskin, kaga miskini shi ma zai wadata a wannan ranar zai samu abinci. Shi yasa ya zo a wani hadisi duk da isnadin sa da'ifi ne, yana cewa aghanuhum ani tawafi fi hadha al-yawm, ko wadata fakirai daga kewayawa ana bara a wannan ranar. Addara Qudni rawaito hadisin da isnadi ingantacce, sai dai hadisin Abdullah ibn Abbas ai yana karfafa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ko kuma Abdullah ibn Abbas yake cewa, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath wa tumatan lil-masakin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta zakkan fi dakai tuhratan lis-sa'im, dai ya zama yana tsarkake mai azumi daga zanubansa. Daga cikin fa'idodin akwai tsarkake mai azumi daga zanubansa, zai tsarkake shi min al-laghwi daga yakishiyar magana da yayi lokacin da yake azumi, yayi to su maganganun da bai kamata yayi su ba, maganganu marasa amfani, warrafafi da kuma maganganu na bata wanda yayi tai, to duk zakatul fitr zai kankare masa wannan laifi. Sannan wasu mata lil masakin, kuma ciyarwa ne ga miskinai, kuma miskinai su samu abin da za su ci a wannan ran, su wadata kamar yadda mawadaci yake da dan wadata, ba kullun sai ya nema ba, su ma a hutar da su daga nema a wannan ranar, shine hikima din. To mata lil masakin, a wadata miskinai, sannan kuma ga falalansa zai tsarkake ka daga zanubanka, shi daga yashashiyar magana da kai tai da alfasha. Wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi da Ibn Majah, kuma hadisi ne wato ainihin hasan, hadisi ne hasan. Sannan zakan fi da kai an wajabta ta a shekara ta biyu bayan hijira, kamar yadda aka wajabta zakan dukiya ita ma a shekara ta biyu bayan hijira, a shekara ɗaya aka wajabta su. Wato zaman da aka yi a Madina shekara 13 babu zakka akan kowa, haka shekara ɗaya a Madina, sai da aka shiga a zaman da yi a Makka shekara 13 babu zakka akan kowa, haka shekara ɗaya da yi a Madina da farko, sai da aka shiga shekara ta biyu, sannan zakka ta wajaba akan musulmi da kuma zakkan fiddakai. To shi ne ake cire zakka, zakkan fiddakai ana cirewa kafin rana ta fito, kafin rana ko kuma yaushe take wajaba kafin lokacin cirewa. Zakatul fitr tana wajaba wato lokacin da rana ta faɗi a ƙarshen ranakun Ramadan, haka wasu malamin suka ce, wato don an ce an ga wata yau kaga azumi ya ƙare kenan, to ranan na faɗuwa a ganin watan shikenan zakan fitr da kai ta wajaba. Wasu malamin kuma suka ce a tana wajaba ne idan alfijir ya fito a ranar sallah, rana ta farko ta Shawwal, a lokacin zakan take wajaba. To duk dai sun haɗu akan cewa zakkan wajibi ne, zakkan to amma wannan sai yace tun daga faduwar rana take wajaba, wato ana washe gari sallah, wani kuma yace sai garin ya waye da safe rana ta fito sannan zakkan take wajaba. To me bambancin magana, me maganan farko da me na biyu? Akwai bambanci, akwai fa'ida da khilaf, wannan kuma shine fiqhun kenan. Wanda yace mafai fa'idan yana bambanta, ko kuma ana gane fa'idan wannan sabanin ga wanda ya mutu ko aka haife shi ko ya musulunta. Wanda yake zakkan fiddakai tana wajaba in rana ta faɗi a ƙarshen ranakun Ramadan kafin gari ya waye, to kaga wanda ya mutu a wannan daren dole sai an cire masa mai zakka, don ya mutu bayan ta wajaba a kansa. Amma wanda aka haifa a wannan daren zakka ba ta wajaba a kansa ba, don tunda ta wajaba sannan aka haife shi ba dole sai an cire masa ba. Haka nan wanda ya musulunta a cikin daren shi ma zakka ba ta wajaba a kansa ba, domin me? Domin ya musulunta ne bayan ta zama wajibi. Amma idan aka ce tana wajaba ne bayan alfijir ya fito, sai take wajaba sai wani ya mutu da daddare don zakka ba ta wajaba a kansa ba ba za a cire masa ba sai aka haifi wani dole a cire masa don an haife shi kafin ta wajaba wani ya mutu nunta da daddare dole za a cire masa da safe don sai da safin ne ta wajaba wannan shine fa'idan wannan sabani ala ayi halin fita a dauke shi cewa sai rana ta fito take wajaba ya fi ihtiyaji ga wanda aka haifa da wanda ya musulunta don fita daga shakka sai a cire masa wanda ya rasu kuma a dauka cewa da zaran rana ta fadi take wajaba ya fi ihtiyaji sai a cire masa din an fita daga shakka ko ma dai ba wajibin bane zai zama an bada sadaka to amma wani lokaci ake cire zakkan fita kai ana cirewa kafin sallah da kwana daya ko kafin sallah da kwana biyu ya halatta a cire amma an fi son a cire a ranar sallah da safi kafin a fita wato ainihin masallaci shine wannan nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo akan sa wato hadisin Abdullah ibn Umar wanda hadisin wanda Imam al-Bukhari da Muslim ya rawaito karshen hadisin da na karanta da ku yace wa amara biha an tu'adda qabla khuruji an-nas ila salah manzon Allah yayi umurni yace a bada zakkan nan kafin mutane su fita sallar idi sallan idi kuma a zamanin manzon Allah kuma ana fita da hantsi ne kamar a ce karfe 9 ko karfe 10 ma to kaga a lokacin ana da time inda za a cire zakka da safi kafin wannan karfe 10 har ma a jefa abu inda kafin a dawo masallaci to amma yanzu galibi kasashen musulmi ana sallan da wuri kai wasu ma tun karfe 4 ake zuwa masallaci sai a jira bayan asuba a jira ana yin asuba sai a jira rana ta fita tana fita sai a yi sallaci to wannan tai a hakan amma abin da aka fi so bayan asuba mutane su koma gidajensu su je su shirya su ci abinci a gida don manzo Allah yana cin abinci kafin idi ranar karamar sallah su ci abinci su yi ado su yi wa yaransu wanka su taho da yaransu masallacin idi son samu sallan idin karamar sallah sallan azumi ke ne zama karfe 10 an ci abinci an cire zakatul fitr an tura wa miskinai sai a zo a sallace ta ta fito karfe 9 zuwa 10 dai kana masallaci an tada sallah amma sallar layya kuma son samu a yi ta da wuri manzo Allah yana yin ta da wuri saboda ita kuma an fi son sai ka dawo zaka karya kaga akwai yunwa saboda haka sai a yi ta karfe 8 zuwa 9 ko karfe 9 lokacin an shirya an fita amma yin ta da sassafe wa in kana tayi dai kamar yadda ake a kasashen Saudiya da Jordan da sauran kasashen Larabawa amma abun da yafi dai shine a yi ta da hantsi a lokacin da kowa yana cikin nishadin sa ya ci abinci ya fito sannan يا تبت حديث عبد الله بن عباس يتي فمن أداها قبل صلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد صلاة صدقات حديث من الأذن أبو داود دا ابن ماجه حديث حسن يتي مزالة سكما وقوكم عبد الله بن عباس دوا لبعد زكاة خاتن صلى مزالة سكما نفر حديث مرفوعي بأن يا أمر كيسو دا زكاة في الدكي yake duk wanda ya bada zakkan fitr da kai kafin a tafi sallan idi fa hiya zakatun maqbulatun zakati abun karba ma'ana zakkan sa tayi za a baki ladan da ake ba mai fitr da zakkan fitr da kai amma wa man addaha ba'da salah wanda kuma san da aka dawo daga sallan idi ya bada zakkan fitr da kai fa hiya sadaqatun min sadaqa ba ta da bambanci da sauran sadakoki yanda za a baka ladan sadaka in ka bari yanzu ba zakkan fitr da kai ba ka za a baka lada in kai zakkan fitr da kai bayan sallah sallan idi kenan kaga ladan bai kai na wanda ke ba kenan amma kuma dole ka cire don ta zama wajibi akan ka ta zama bashi kuma dole ka cire a wannan rana din to amma dai lokacin da aka fi son a cire ta ko ya zama wajibi a cire ta shine lokacin da wato rana ta fito ko gari ya waye kafin a tafi sallan idi bayan idin ma kuma wajibi sannan kuma ka ya halatta a cire ta kafin ranar idi da kwana daya ko kwana biyu kamar yadda Abdullah ibn Umar aka ruwaito yayi Abdullah ibn Umar wanda ya ruwaito mana hadisin zakata wa zakatul fitr tana zama wajibi akan kowane musulmi wato zakkan fitr da kai to shi yana cirewa abun nan kafin wannan ranar kwana daya ko kwana biyu wannan kuma akwai hikima a cikin sa idan abinci yana bukatan dawaniya yanzu idan masara zaka ba miskini to kaga ka bar kafin wannan ranar zai fi saboda kila zai za su yi surfe su wanke su shanya ta bushe aje a nika sannan kuma ta zama gari wa shi gari sai a jefa to kaga idan a ranar sallah ka bar duwai na abubuwan kafin ayi su sai kaga lokaci ya kure amma in shinkafa ce fa ko da safe ka bar za a wanke ne a tsora a tukunya ita babu matsala don ka bayar a ranar sallah din. To sai malam yace min ghalibil quti ala al mukallafi wa lan takudu wa ajla abdi salaf. Min ghalibil quti ana bada zakkan fiddakai daga marin jayin abincin mutane. Ala al mukallafi kuma tana wajaba akan baligi mai hankali. Walan tafud ba ta kubutewa idan baka biya ba idan baka bada ita a lokacin ta ba daga ba sai ka bayar wa ajza abdi salafi kuma in ka ci bashi ma ka bada zakkan fit da kai tayi matsala ta farko min galibil quti zakka tana wajaba ko ana cire ta daga galibin abincin mutanen garin kar ka dauko musu abincin mutanen China ka ce zaka ba su kana Najeriya idan ba za su iya ci ba ma za su ji abincin bai musu ba to galibi ne ake ci a garin ku shi zaka bayar mu dai galibi masara shinkafa gero shi ake ci to amma wasu garuruwan sai zama ba shi bane kaman kaga dukkan hadisai da suka zo basu ga mana shinkafa ko gero ko dawa ba ko masara ba sha'ir ake ga mana sha'ir ko dibino ko makamancin wannan saboda shine galibin abincin mutanen Madina ko kuma Larabawa to kaga wannan daga nan aka samu a sai an lura da galibi me suke ci shi yasa aka ce a sai wannan kamar yadda ya tabbata hadisi Abdullahi ibn Umar wanda ya rigaya yace sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir kaba da sa'i na dibino ko sa'i na sha'ir shi aka fiti a wancan lokacin haka nan hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Allah ya jade shi hadisi ne ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yace kunna nu'iha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam ساعة من طعام أو ساعة من تمر أو ساعة من شعير أو ساعة من زبيب. إذا ممكن أن تمنا بعد زكام في الدكاء إن دي صحابي من رضي الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري. منا بعد زكام في الدكاء ساعين دبينو. الساعين أبونتي. إذا من طعام وتو أبونتي صند سكتاب تيجينا. تو تيجي أو ساعة من تمر كوكما ساعين دبينو. دوني لو كتن دبينو سكيرا يوادش. أو ساعة من شعير كو ساعين عتا. شيني إن كانان الكم. alkawar ma sai ta shiga aw sa'an min zabibin ko kuma sa'ina zabibi zabib shine bushashshen inabi wanda ake auna shi kwano kwano ko kilo kilo ba danyen ba danyen ba a zakan fit da kai da shi to amma zabib in ya bushe inabi in ya bushe suna aje shi a matsayin abinci zai dade yana aje ana cin sa a matsayin abinci to suna cirewa to da galibi yana daga cikin galibin abincin su a wata riwayan yace aw sa'an min aqidin ko kuma sa'ina cukui cikin shi ne bushashshen nono raƙumi a Kano akwai shi ba a ƙasashen Laraba ne kawai suke da shi za ka gaje Kano ka ne ni cikin za ka akwai inda ake tallan sa ni na taɓa cin sa a Kano kuma na saya bushashshen nono raƙumi za a busar da shi a soya shi kamar wainar ƙwai shi ne ake cewa abun nan ake shi ne cikui to idan mutanen garin cikui suke ci shi ne galibin abincinsu to ka ba su sa'i ɗaya na cikui wato shine bushashshen nono na raƙumi wanda ake soyawa akwai kuma zubda shine dakashi dakashi kuma shine nonon akuya na farko wanda aka tatsa kafin ka fara bawa ɗanta a Kano ana tatsan sa a soya shi kuma a ci kamar wainar ƙwai shi ma na taɓa ci a Kano shine ake cewa zubdun ko zubda to in mutanen garin galibin abinda suke ci shine ya halaka sai ka cire daga ciki amma mu a nan yanzu idan ka cire cikui ka riba wa mutanen garin nan me za su yi da shi ba yi da daɗi ma in ka ci za ka ji ba ba za ka ji wani daɗi ba ba yi da wani daɗi amma dai wanda suka saba cinsa kuma daɗinsa suke ji amma kai da baka saba ba za ka ji daɗinsa ba kaga ba abin da za su yi da shi to da haka sai ka ɗauki masara gero dawa shinkafa abincin da aka saba ci sai ka kai musu shine galibin wato ainihin abincinsu kuma haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kamar yadda manzon Allah ya gaya musu shi sa riwayan muslim a wata riwaya ta muslim Abu Sa'id al-Khudri yake cewa amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ni kam ba zan gushe ba ina fidda zakkan fidda kai kamar yanda nake cirewa a zamanin manzon Allah ta sama zan ba da sa'i na irin abincin mutanen garin mu abin da yake nufi kenan saboda haka shi yasa ya ƙara maimaita wannan magana cewa dai galibin abincin mutanen gari shi ake bayarwa shi ake bayarwa to wannan in haka ne kenan ba za ka bada kuɗi ba don kuɗi ba abinci bane ko kuɗi ba abinci bane wadaka jumhurul ulama malikiyya shafi'iyya hanbaliya suka ce ba a bada kima sai abinci a zakka har zakkan dabbobi dan ba zaka ba zakkan abun nan abincin gona amfanin gona shi zaka ba kudi ma kudi zaka ba ba zaka bada kiman sa ba saboda manzo Allah ya faɗi yanda ake barwa dabbobi ka bada kaza ko wace dabba adadin ta ga abin da zaka ba cikin jinsin dabba ko kuma ba jinsin ta ba idan raquma ne ba su kai 25 ba haka na wanda ya shafi kudi komai an faɗa to kar ka tsallaka yanda yake a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bada shi haka kamar yanda Abu Sa'id Khudri yake ni kan yanda nake bayarwa a zamanin manzon Allah a yanzu ma haka zan bayar to kar ka canja shi amma Abu Hanifa ce za a iya bada kima sai dai babu dalili akan wannan dan sai mafi inganci ba za ka bada kudi ba a zakkan fidda kai sai in ka rika abinci kai ta zagayawa a kasuwa babu abincin bare ka fiya ka bayar kai kuma baka da shi a gidanka amma kana da kudi to sai ka ce sa'in nan nawa yake yi naira 500 ne ya ka dau 500 ka ba wa talaka amma fa saboda karika amma matikar akwai ba za ka bayar ba saboda hadisan da muka karanta a baya duk sun faɗi abinci ne ba su faɗi kudi ba ba su ce au dirhamin ba ba ka ce ko kudi ba haka nan akwai hadisai da yawa da suke nuna cewa ba a bada kima a zakka sai dai jinsin abinda zakkan ta waje ba a kan kamar hadisin Bukhari حديث عبد الله بن عباس اكرشن سيكي تواو من بلغ عنده صدقة صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده الجزاء فإنها تقبل منه الجزاء دوان دا زكاة وجب أكنسا نحقة راقمين سسنك يبادا راقمين انشي كرا بيو انشي كرا اوكو سيباي دا انشي كرا اوكو سيد انشي كرا هدو تو سي مظالة سمعي سيزام كربي wannan yan shekara hudun fayudihi almusaddiqu 20 dirhaman aw shati sai wanda yake karban zakkan wanda shi shugaban ya turo ko manzo Allah ya tura shi sai ya karbi yan shekara hudun sai ya masa cikon dirhami 20 shi mai dabban tunda ya bada dabban da tafi wannan sai a miyar masa dirhami 20 ko kuma a miyar masa awaki 2 maimakon wannan babbar dabbar da aka dauka tunda bai da wanda ta kai a dauka din wa bai da karama wanda za a dauka wanda ta waje ba a dauka to sai malamai suka ce ah to tunda har za a dauki wanda tafi wannan kuma a masa ciko a sai kenan babu maganan kima a zakka inda haka ne da sai a ce to yanzu hikkan nan nawa za ta kai za ta dirhami 100 ne to je ka kawo dirhami 100 kawai kaga da yafi sauki akan a dauki babba kuma a zo a sake masa ciko to amma ba sai kawo dirhami 100 ba sai aka karbi jaza'an sai aka cika masa dirhami 20 ko aka cika masa awaki 20 a sai dole dai a jinsin dabbobin za a dauka to haka amfanin gona a jinsin za a karba haka nan kudi ka bada ruwan kudin talaka je sai abun da yake so har ka siya masa yaji ko ni a tamfa ko ni abinci ka kai masa kila ba shine bukatun sa ba to haka zakkan fi da kai ita ma sai ka bada ainihin wato abinci ba sai ka bada kudi ba ko yaji ko turmin zane ba sai in ka rasa kudi ai sai in ka rasa abinci in ka rasa abinci sai ka bada kima wannan tafut mala yake ba ta kuke ba fa ma'ana zakatul fitri la tafut matikar kana da halin ka cire sai baka cire ba a lokacin to ana bin ka bashi matikar kai ba wadaci ne daga nan har ka mutu ana bin ka bashin zakkan fidda kai wajibi ne ka cire ba za a yafe maka ba sai ka cire shi amma idan mutum bai da shi har lokacin ya wuce bai samu ba shikenan zakkan ta wuce ta fadi a kansa daga bayan ya samu ba za a ce ya bayar ba don lokacin da ta waje ban bai da shi tunda bai da shi kuma faqidu shay la yu'i in baka dawo ba dama ka ba kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba a tura mutum sai abin da zai iya amma daga baya in ka samu ba wajibi ka bayar ba ba kamar da wasu malamai suka tafi cewa wajibi ne ka bayar daga baya in ka samu a'a tunda baka da shi ai Allah bai tura maka ba ko da haka ba za ka ba amma mawadacin da yake da shi bai bayar ba ana nan ana bin sa bashi daga baya dole sai ya biya ya zama bashi a kansa sannan yace wa adda addi salafi kuma zakatul fitr tana isuwa bis salafi wato da rance in ka je kai bashi ka bar ka san cewa zaka iya biya kai bashi ka bar zakkan yayi za a baka ladan amma baka da shi baka tunanin da zaka samu kuɗi ka biya to kar ma kai bashi don ba tsora maka ya zama wajibi ba amma yau za a kawo maka wata dukiya yanzu baka da shi zaka iya rance ka bayar zuwa da yamma an kawo maka sai ka biya wannan in kai haka baka yi laifi ba duk da cewa ba wajibi bane to da yake alal mukallaf wajibi ne akan mukallaf shine baligi mai hankali kaga ma hukaci zakkan fidda kai ba ta waje ba a kansa shi kuma yaro karami ana cire masa ne ba shi yake cirewa kansa ba amma hadisi yana mana hashita wajaba akan sa sai dai ba shine zai cire ba iyayen sa ne za su cire masa kamar yadda shine baitin gaba an nafsihi mutun zai cire an nafsihi aw man luzuman at'ama tuta ala qurrin faqirin musliman an nafsihi mutun zai cire wa kansa kaga alal mukallaf din kenan dole ka cire wa kanka aw man luzuman at'ama aw man at'ama ko kuma wanda ya ciyar da shi luzuman wajibi wato wanda ya wajaba ka ciyar da shi zaka cire wa kanka kuma ka cire wa dukkan wanda wajibi ne ka ciyar da shi shine man talzamuhu nafaqatu wanda wato ciyar da shi ya zama wajibi a kansa wato kamar iyaye waɗanda suke fakirai iyayenka ba su da shi wajibi ka ciyar da su to wajibi ka cire musu zakan fidda kai haka nan ƴaƴanka yara dole ka cire musu zakan fidda kai namiji har sai ya balaga yayi karfin da zai iya neman kuɗi ya kace a to ka cire wa kanka in ka ga dama za ka ce cire wa kansa je nemi kuɗi ya cire wa kansa in kuma kai masa shikenan ka kyautata masa mace kuma bayan ta balaga sai an aurar da ita bayan an aurar da ita sai ta tare a gidan mijinta to lokacin ciyarwan daga kan wato uba ya koma akan miji miji shi zai cire haka nan matarka dole ka cire mata ko matanka gaba daya ko da suna da wadata haka nan kuma bayinka da suke karkashinka wajibi ka ciyar da su wajibi ka cire musu zakka wannan saboda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullah ibn Umar ya ruwaito yace amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqati al-fitri ani as-saghiri wal-kabiri wal-hurri wal-abdi mimman tamunun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni a bada zakkan fidda kai ani as-saghiri akire wa yaro wal-kabiri akire wa babba wal-hurri da da wal-abdi da bawa mimman tamunun daga wanda kuke ciyarwa wanda ya wajaba ku ciyar da su wannan hadisin bai haƙe ruwaito shi da dara kutuni amma isnadin sa da'ifi ne sai dai hadisin Abdullah bin karfafa shi isnadin sa bai inganta ba amma ma'anar sa mai kyau ne hadisi Abdullah bin Umar wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito ina cewa alal abdi wal hurri wal zakar wal unsa wal kabir wal kabir wajibi ne ka cirewa wato bawanka kuma wajibi ne akan bawa akan da akan namiji da mace da yaro da babba to kaga bawa ai zuciyarsa ba ta sa bane mai gidansa ne zai cire masa yaro karami kila bai da kuɗi kaga babansa shi zai cire masa ko kuma wanda ya wajaba ya ciyar da shi shi zai cire masa shi yasa Abdullah ibn Umar da ya ruwaito wannan hadisin yana cirewa yaro da babba duk mutanen gidansa shi yake cire musu zakkan fidda kai shi ya ruwaito hadisin kuma ya fahimci cewa lalle zakkan tana wajaba akan wanda yake ciyar da su ne shi yasa yake cirewa ƴaƴansa da matansa kai har da jikokinsa ma don Nafi dan Abdullah ibn Umar din da ya ruwaito hadisin auren babansa yace babansa yana cirewa ƴaƴansa ma kaga yana cirewa jikokinsa din to da haka duk wanda ya wajaba ka ciyar da shi to wajibi ka cire masa wato ainihin zakkan fidda kai na fata mun fahimci wannan da akwai mahimmanci suka ce a ai kowa dole ne ya cire wa kansa a ai nan ana magana da baligi mai hankali wanda yake daukan dawainiyan ƴaƴansa da matansa da bayinsa ko iyayensa shi wajibi ya cire musu to ba bambanci namiji da mace da babba da yaro dole ka cire musu sai dai in baka da shi sai a baka uzuri in kana da shi kadan bai zai isa baka fara da kanka in zai karo ka fara ka kara da ƴaƴanka matanka a haka iya inda ya tsaya sai ka tsaya kawai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha abinda zaka iya za a wajabta maka fattaqullaha mastata'tum sai kai gurgudun yanda zaka iya sannan malai yace tuda ana bada zakkan fidda kai ila hurrin izuwa ga da faqirin wanda yake wato faqiri muslima kuma musulmi wato ana bawa da sabanin bawa bawa in ka bashi ba tai ba don ka bawa mai gidansa ne mai gidansa ko mawadaci ne zai iya kwace zakkan to tunda zai iya kwacewa ba za a bawa bawa ba sannan kuma ana bawa ainihin faqiri banda mawadaci in an ce faqiri miskini ma ya shiga ko don dukkanin su mabukata ne sai dai ɗaya yana da wadatan amma bai da abincin da zai ice shi shekara ɗayan kuma bai da komai ma bai da na gobe ma imma ya zama shine miskini wanda bai da komai din ko ya zama shine fakiri mai shi din ma shi ma ko ya zama miskini ko ya zama fakiri wanda bai da abin da zai ice shi mun yi bayani akan sabani da malamai suka yi kuma saboda ubangiji manzo Allah sai ya ga Mu'adh bin Jabal yace sadaqatan tu'khadhu min aghniyai kaga daga mawadata ake karba fa turaddu ala fuqara'in am kaiwa fakire kaga fakire ne ake bawa sannan ya zama musulmi kaga sabanin kafuri ba a bashi zakka sai dai ana bawa al mu'allafatu qulubu kafuri ne amma na ga in an bashi zakkan fidda kai ko zakkan amfani abun nan zakkan dukiya zai shiga musulunci sai a bashi babu laifi idan an bashi amma in ba irin wannan ba to ba a bawa kafuri kenan dai inda ake bada zakkan fiddakai shine inda ake bada zakkan dukiya. Waɗanda zaka bawa zakkan dukiyanka in ka cire su ne zaka bawa zakkan fiddakai, mutum takwas wanda muka lissafa a darasin da ya gabata, kuma dukkaninsu suna cikin ayar Al-Qur'ani inda Ubangiji ta lake cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Mutum takwas din nan sune zakka, eh sune ake bawa zakka, haka nan kuma su ake bawa zakkan wato ainihin fiddakai kamar yadda muka bayani su a baya. Sannan kuma muna fifita a bawa fakirai da miskinai fiye da sauran wato ainihin bangarorin saboda tsananin bukatansu. Wannan shine karshen abinda malamin ya kawo a babin zakka. Sai dai akwai abubuwan da bai kawo ba a gurkuje guda uku. Na farko bai kawo zakatu urubi tijara ba, wato abubuwa kayan kasuwanci, abubuwan da ake kasuwanci da su. Malam bai kawo mana ya za a cire zakkan su ba, amma ya kawo na kuɗi. To zai wa ɗan kasuwa ya zama yana da kuɗi tsaba a hannunsa kuma yana da kayan kasuwancinsa wanda bai sayar ba, to shi ya zai ya cire zakkansa? Zai yi kiman wannan kayan kasuwancin ne ya cire zakkansa. Kamar yadda ya zo a hadisin Samurat bin Jundab ya ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amuruna an nukrija sadaqata min alladhi nu'idduhu lil bayt. Mazala yana umurtan mu bada zakka daga abin da muka saya don kasuwanci. Don kasuwanci isnadi hadisin da'ifi ne amma kusan akwai jima'i akan wannan. Shi yasa Sayyidina Umar da ya wuce wani mutum dan kasuwa yana sai da fata, sai ce masa addi zakata malik, malik ka bada zakkan dukiyarka. Sai ce ah inna ma hiya udum, yace ai wannan fatu ne ba kudi bane. Sai Sayyidina Umar ya ce ba, Sayyidina Umar sai ce masa qawwim husumma akhrij zakata ko sadaqata, kai iman sa sannan ka cire zakkanka. Ibnu Qudama sai al-Mughni yace wannan kusan ijma'i ne, to da ka kayan kasuwanci da aka saya don kasuwa ana cire masa zakka, kuma kimansa za ka yi ba za ka fitar ne a yanda ka saya ba, za ka lissafa kayan shagonka a yanda ake sai da shi yanzu yanda kai za ka sayar ba yanda kai ka saya ba. Idan ka sai wannan abu 1000 yanzu ana sai da shi 2000, to a 2000 za ka lissafa shi. Idan 2000 ka saye shi sai kasuwarsa ta karye yanzu 1000 ake sai da shi, to a 1000 za ka lissafa shi. Ana lura da yanda ka saya, tsawon farashi ya yi sama ko ya yi ƙasa. Amma ba za ka ce ai galibin yan kasuwa suna cirewa a yanda suka saya ne, wannan kuskure ne, ba su gane karatun ba ne. A yanda za ka sayar za ka cire, ko faɗuwa ya yi ko kuma farashi ya tashi, haka za ka cire dukkan abin da kake jujjuyawa da gobe, shi ne urubu tijara. To yan kasuwa akwai mudir wanda ya saya ya sayar ya saya ya sayar, akwai kuma wanda zai sai abu don ya sayar amma abu yana ɗaukar lokaci kamar fili ko gida zai ɗau lokaci, to wannan sayaran da ka sayar za ka cire shi ba kimansa za ka yi, zai iya ɗaukan shekara 5 ma ba ka sai da shi ba, to kana sayarwa sai ka cire, ko da bayan shekara nawa ne ka cire na shekara da haka. Wanda ya ajiye wani amfanin gona in ya sayar shikenan sai ya cire ainihin wato zakati. Amma sauran masu jujjuyawa ka saya ka sayar ka saya ka sayar za ka yi kiman wannan kayan a lokacin da wato a kimansa na ran da kake cire zakkan nawa ake sai da shi, yadda za ka sayar wato kamar yadda zaka bada tsarinsa kenan. Don wataƙila ba yi da farashi guda ɗaya, amma mafi sauƙi yadda zaka sai da shi yadda zaka bada wato ainihin tsarinsa haka zaka cire. Sannan abu na gaba shine arkan, abinda ake cewa arrika shine dafnul jahiliya. Wato mutanen jahiliya da ba banki ai, sai mutum ne ya samu kuɗinsa dinari da azurfa ko dinari da dirhami sai ya sa a cikin akwati sai ya rufe sai ya je tona a cikin gidansa ko a gonarsa sai ya bunne, lokacin da ya tashi buƙata sai ya amfani da shi. To wani idan ya je bunne sai ya manta ina ya bunne, wani kuma ya mutu bai gaya wa ƴaƴansa ba, ya mutu ya bari. To kai kuma ka zo kana yawo a jeji kana tonon wani abu kawai sai ka tsinci akwati sai ga kuɗi a ciki, a cike da dinari da dirhami. To wannan yadda ake cire zakkansa shine ka kasa 5 ka bada kashi 1 kashi 4 naka ne, kashi 4 naka ne. Kamar yadda ya tabbata hadisin Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa firri khadil khumus, hadisin Bukhari da Muslim. Manzala kuma ya ce arika shine gunnewa, abinda jahiliya suke gunnewa, to za ka ba da ainihin khumusi, wato kashi ɗaya cikin 5 sai ka riƙe kashi 4. Kaga Allah ya koro maka arziki kenan. Don wannan kaga zakkan da sauƙi, baka sha wahala baka samu, kamar tsintuwa ne amma a cikin rami ka same shi. To haka nan inda a ce wani gida rusheshe ka saya sai ka je ka samu nan ma an bunne, ba na kowa ba ne, an bunne, to shi ma za ka cire ka ba da ainihin khumusi ɗin. Kamar yadda ya tabbata a hadisin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, hadisi ingantacce, ya ce manzala ta sama ya ce fi khanzin وجده رجل في خربة إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي رخاب الخمس dangane da wata tafka da mutum zai je ya samu a wani gida da aka zauna sai aka tashi idan gidan a garin akwai mutane to kai ta kiya wane ne bunni kudin sa a wannan wurin dan kila wani ya zauna a wurin ya kaura ne ya koma wani gari kai ko ka tinya wata wacin ka samu an gane me su shikenan in kuma garin gaba daya an kaura ba a san ma ina suka tafi ba kana yawa je ka ga garin da aka zauna kana dan tone tone sai ka samu wani akwati na kudi sawa'un zinari ne ko azurfa ko dalolin America ko naira Nigeria ka sa miliyan 100 a cikin akwati garin kuma ba kowa a garin baka san ma wa za ka yi tikiya ba don ka je kai tikiya ma ne zai ce nawa ne ko ba na ka bane sai ta gidan kakanninmu ne suka tashi a to kaga tunda ba kowa a wuri ba ruwanka da tikiya ba tikiyan da za ka yi in ka bude sai ka kasa biyar ka bada kashi daya ka dauki kashi daya idan miliyan 100 ne sai ka bada miliyan 20 miliyan 80 kuma sun zama naka ka ce halal malak hadisi ne wanda yake wato Hassan Ibn Majah rawaito shi sai zakan ma'adin ko ma'adin wato zakan baramu inda ake hako zinari ko azurfa wani wuri ne akwai zinari kaje ka hako ko azurfa a jeji to shi kuma ya ake zakan sa shi kuma inda ake zakan sa inda ake zakan sauran kuɗi sai dai bambancin su ba za ka bari sai ya shekara ba kaje aka gano wani wuri akwai zinari ko azurfa ana hakawa ko ko wasu dalma ko koranda ko wani abu dai dutse mai daraja ko yakuti ko marjani sai kaje ana ta hakowa ana ta fito da shi to gurgurdon abin da ka samu zaka kasa 40 ka bada kashi daya shi zakkan sa tsadan sa bai kai na wancan ba don wancan kaman tsintuwa ne kana dan tono ne kawai sai ka samu to shi kaga biyar ne ka bada kashi daya kaga tana da tsada zakkan rikaji amma wannan kuma tunda wahala ka sha sai ka shiga rami ka tona ka sha wahala wasu ma anan suke mutuwa galibi suna mutuwa a wajen to wannan sai ka kasa 40 ka bada kashi daya amma ba za ka jira sai ya shekara ba ba za ka jira sai ya shekara ba saboda duk abin da ka tono za ka yi kiman sa da kudi sai ka bada kashi daya a cikin wato ainihin kashi 40 shine rubu'ul ushr shine rubu'ul ushr saboda hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda yake cewa al-ma'dinu jubarun wa fihi wa sirri hadhihi al-khums wato ma'dan jubar in ka je ka samu wani abu a ma'adanai wani wuri kasa a jeje ka tona ka samu zinari ko azurfa to naka ne shine ma'anan jubar kuma sannan abun nan idan ka je ka samu wannan abun za ka bada khumusi ne kamar yadda ake bada rikazi wato za ka bada ainihin abun nan za ka bada ainihin rubul ushr ne ke nufi amma wa sirri hadhihi khums a cikin rikazi kuma za ka bada khumusi shine ainihin wato kashi daya wato cikin biyar wannan shine karshen bayani akan abin da ya shafi babin wato ainihin zakka sai kuma babin azumi idan Allah ya kai mu sati mai zuwa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko yana cewa malam ina mallaki dukiyar da ta kai nisabin zakka amma bai bata kai shekara daya ba saura kwana goma sai kudin ya ragu bai kai nisabin ba abin da ya saura to menene hukuncin wannan
bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zakka bata wajaba akan ka ba ko da kwana daya ne ya rage in dai watan cire zakkan bai shiga ba to zakka ba za ka wajaba akan ka ba ko kwana daya rage tunda kafin shekaran ta zagayo rarigu kenan bai zama nisabi ba amma in watan ya riga ya shiga to ba ruwan mu da maganar kidan kwanaki don zakka wata ake dubawa ba kwanaki ba ina cirewa a Ramadan daga farko Ramadan zakka ta wajaba akan ka ina cirewa a abin nan a Shawwal ta wajaba to wannan sai ka cire amma in dai watan bai shiga ba kuma dukiyanka sai ta rigu bai kai nisabi ba to wannan ba sai ka cire wato ainihin zakkan ba na'am
wannan yake cewa shine yayi noman masara ko wake kuma sun kai nisabi amma sai ya sayar da shi ya sayi gero ko dawa ya bada zakka ko kuma ya bayar da kudin a matsayin zakka wai yayi
to shine yayin zuwa abinda muke cewa baya halatta don kai shi akan jahilci bara mu sai zakkan ka ba sai ba zakkan ka tayi sai dai nan gaba ka kiyaye
tsakiya ya cewa ba ana fitarwa a jinsi ne, amma wannan abin da kai ba daidai ba ne, amma ka yi shi a bisa rashin ilimi ne, yanzu ka samu ilimi sai ka gyara.
To wannan dai yana tambaya akan wai akwai zakka akan aya idan an noma ta ko barkono ko citta mai yatsu. Kan yaji ne wataƙila.
To wannan dai babu zakka akan su don ba su shiga cikin ma yadda karwai su tatu ba, wato muna ba da ƙa'ida duk abin da ake ɗaukansa abinci yau da kullum kuma yake karɓan ajiya shi ne ake cirewa zakka. Kaga aya ba a ɗaukansa abinci, ba za a ce abincin gidanka yau an yi aya ba, ko gobe an yi aya, jibi aya, in yau an ci aya saboda ba abinci gobe kuma ba za a ci ba, kaga ba abu ne kamar na marmari, kaga kamar lemo da ayaba ne kenan. Saboda haka zakka ba ta waje ba a kai ba, sannan haka nan ya zama abin da yake iya karɓan ajiya ne. To shi ma barkono ba a cinsa, ba za a ce a yau barkono muka yi abincin ranarmu barkono ne yau, ba wanda zai wannan. Saboda haka ba abinci ba ne, duk da cewa ana sa shi abinci, amma ba daga cikin abubuwan da ake cirewa zakka, saboda ba dole sai an sa shi ba. Ba kamar irin su zuyut, abin nan zuyut, duk abubuwa masu mai-mai, su malamai sun shigar da su cikin abin da ake cirewa zakka, saboda yana da wuya a yi abinci a ce babu mai a ciki, yana da wahala. To shi ya sa ka ga gida tunda ana tatsan manta za a cire mata zakka, riƙi tunda ana tatsan mansa za a cire masa zakka. Duk inda aka yi abinci ko tuwo da miya ko jifa duka ko shinkafa da komai sai ka samu akwai mai a ciki, to wannan shi ana cire masa zakka. Amma aya ba ta ciki, barkono ba a ciki, wani ma ba a cin barkono kwata-kwata. In ka je wasu ƙasashen ma sai dai a sa maka shi a ciki abin nan ɗanyensa kana yankansa kana ci kamar yadda ake cin abin nan, kana haɗa da abinci wanda ake cin gani. To da haka ba daga cikin wanda zakka take waje ba a kai. Guda biyu ne ya faɗa ko? Ko akwai na uku? Citta duka, citta da barkono ma'anansa ɗaya, wani ma bai san shi ba ma kwata-kwata. Saboda haka ba daga cikin abin da ake cirewa zakka. Na'am.
Wannan kuma yana so ne mallam ya taimake shi ya fahimtar da shi hadisin da yake cewa wai al'ulama'u fi ummati ka anbiya'i bani Isra'il in ya inna.
Ulama'u ummati ka anbiya'i bani Isra'il, isnadin wannan hadisin bai inganta ba. Isnadin sa da'ifi ne. To amma ma'anansa mai kyau ne. Don manzo Allah ya ce al'ulama'u warasatul anbiya. Malamai magada annabawa ne. Kaga yayi daidai da ulama'u ummati ka anbiya'i bani Isra'il. Malamai al'umma ta kamar annabawan bani Isra'il don sun gaji ne. Sun gaji annabawa ne. Kamar yadda annabawan bani Isra'il waɗanda ba manzanni ba suke zuwa suna da'awa, suna karantar da mutane, suna karantar da mutane shari'ar da waɗancan manzannin suka zo da ita. To haka nan malamin zamanin manzon Allah ta sama ko al'umma manzon Allah ta sama suke karantar da mutane abinda manzon Allah ya zo da shi. To sanan ne suka yi kama. Shine ma'anan ulama ummati ka anbiya'i bani Isra'il. Amma isnadin hadisin bai inganta ba, sai dai ma'anar sa din haka yake, saboda akwai hadisi ingantacce da ya zo da wannan ma'anan, shine al'ulama warasatul anbiya. Malamai magada annabawa ne, fa innal anbiya lan yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma kuma akhadahu faqad akhadha bihadhin wa'ir. Wanda aka annaba sun gadar da ilimi ne, duk wanda ya ɗauki ilimi ya ɗauki abu mai babban rabo. Na.
Ce wannan kuma tambayarsa cewa take wai malam mutum ne zai yi wani abu sai ya ce wai ko da sama da ƙasa za su haɗu. Ba mai hana shi wannan abu. Shin menene hukuncin wannan kalma da ya furta?
To ba wani abu a wannan kalma, ai Hausa ne ya yi. Kowa ko ne mutane daga a cikin al'adansu akwai lafuzan da suke amfani da shi. Ko da sama za ta haɗu da ƙasa. Wato ma'ananka ai yana da wuya sama ta haɗu da ƙasa. Saboda haka kenan duk yanda aka buga aka kaɗa aka rawa shi ba zai yi wannan abun ba. Kamar yanda sama ba za ta haɗu da ƙasa ba. Kuma a ƙaddara da za ta haɗu da ƙasa ma shi ba zai yi ba. Ma'ana duk yanda aka yi masa duk ko kashe shi za a yi kenan ba zai wannan abun ba, abin da yake nufi ko kashe shi za a yi. To a lafazin babu wani matsala don ya faɗi haka, amma sai a duba menene wannan abun da zai yake cewa ko sama za ta haɗu da ƙasa ba zai yi ba. In alkhairi ne ya yi kuskure, in alkhairi ne ya kamata ya yi, amma in sharri ne daidai ne, daidai ne abun da ya faɗa. To da haka wannan al'ada ne irin ta magana, an san sama da ƙasa ba za su haɗu ba, amma dai ya faɗa ne. Kuma Larabawa suna da irin wannan, suna cewa yuqimu dunya wala yuqiduha, mutum ya tsaida duniya bai zaunar da ita ba. Wato kamar ka zo ka tada hankali ka birkita wuri haka sai a ce yana tsaye da duniya baya zaunar da ita. To kaga kai sai Bahaushe an ce yana tsaye da duniya ba za ka gane me yake nufi ba. Amma su Larabawa tun da yaren su ne sun sani. Haka in ka je kace ko sama za ka haɗu da ƙasa ba Larabi ba zai fahimci me kake nufi ba. Sai Bahaushe dan uwanka ko kuma Bafulatani wanda ya zauna cikin Hausawa. Shi zai gane me ake nufi. Wannan kalman ba ta da matsala sai dai abinda za ka yi alkhairi ne ya kamata ka yi shi.
Wannan kuwa cewa yake malam mu a garinmu in mun cire zakkar amfanin gona to sarki muke ba ko jauro. Haka ake kuma malam. To ya shin wannan din tai?
To ai ba garinku ne kawai ba, garuruwa da yawa. Garuruwa da yawa in aka cire abin nan zakka kananan garuruwa ana kai wa jauro. To kila sun samo asali cewa shugaba yana karban zakka ya riba. Don asalin shugaba ne zai sa masu karɓo zakkan an kawo masa sai ya riba. To kaga kila da jauraɗin da na da masu imani sosai. In an kawo aka tara a wurinsu suna riba wa talakawa ne. To daga nan kila mu ya samu asali mutane kawai sai su kai wa jauro. To yanzu kuwa sai zama jauron kila ya fika wadata ma. Ya noma ya kai buhu ɗari yana da garken shanu. In ka kawo masa kuma sai ya haɗa da nasa. Wannan baya halatta. To da haka in ka san jauron garinku. In ka bashi zakka zai rike ne a matsayin shi ya karba kuma mawadaci ne to in ka bashi zakkar ka ba kai ba sai ka ba wa fakirai amma in shi ma miskini ne talaka ne sai ka bashi don ba jujjurafin ne masu kuɗi ba sai ka bashi zakka kai daidai domin ya halatta ya ce amma matukar yana da shi bai halatta ka bashi ba kuma in ka bashi zakkan ba kai ba sai dai in ana tarawa a wurin sa ne shi kuma ya riba wa fakirai ka tabbatar da wannan to wannan babu laifi don ka kai masa na'am abin da yake cewa wai Sheikh Usman bin Fodiyo shi ya fara cewa a dinga kai zakka cikin wurin gidajen sarki gidajen sarakuna suna riba wa talakawa kamar dai na faɗan watakila asali hakan din ne amma daga baya kuma sai aka jirkita abubuwan ya zama su suke riƙewa Allah ya sauke
wannan kuma malam shawara yake bayarwa cewa dangane da rarrashin zukatan wanda suke musulunta in an ga hakan za a iya ba su zakka yace amma abin da yake faruwa a yanzu idan mutum ya musulunta din sai ga ba wata kulawa ta musamman da ake masa daga ƙarshe sai ga sun watsar da addinin sun koma gidan jiya saboda haka yake so malam ya ja hankalin mutane da a kafa committee da kulawa da irin waɗannan sauransu
gaskiya ne wanda abin da na manta ban faɗa ba Sayyidina Umar shi a ra'ayinsa a fahimtansa ya ce laƙas ta ƙaɗa nasibu mu'allafati ƙulubuhum ya ce kafirai wanda ai za a rarashi zuciyarsu yanzu ba su da rabo a zakka ya ce me yasa ya ce saboda musulunci ya yi ƙarfi ya ce daɗin musulunci bai ƙarfi ba ne amma dai mafi yawan malamai ba su tafi a kan wannan fuskar nasa ba har yanzu za a iya ba su kuma kamar yadda ya faɗa da yawa mutum zai musulunta daga baya koma ruwa saboda rashin kulawa wani kuma ya ɗauki musuluntan sana'a ne in ya zo aka tara masa kuɗi a nan masallacin ya musulunta sai tafi wani masallaci a wani gari ko a wata unguwa ya je ya sake musulunta to kaga irin wannan su ma suna da matsala to amma ya kamata idan mutum ya musulunta a karantar da shi addinin musulunci idan yana da sana'ansa da yake yi sai a jawo shi a jiki ana karantar da shi ana kai shi inda ake karatu a haka har ya fahimci addini amma matuƙar ya musulunta an yi watsi da shi ya koma wajen ƴan uwansa wanda ba musulmi ba to galibi suna komawa ruwa to shi yasa kamar yadda ya faɗa committee din yana da muhimmanci a ce an yi committee na wato waɗanda suka musulunta to amma fa wannan yana buƙatan kuɗi sosai don sai an ware musu gidajensu daban yadda za a ɗauke ɗawainiyansu na makarantansu da sana'an da za a ba su wannan shi ne zai za a yi nasara amma don ka kafa committee babu ko kobo ai gudu zai yi yawa ruzuzan zai ci ƙasa ne haka ba zai yi ba to wannan kuma dole aiki ne babba. Sheikh Aminu Daurawa Allah ya saka masa da alkhairi yana da irin wannan kwamiti duk wanda ya musulunta a Gombe a wurin tafsiri sai ce to a kai shi wuri kaza to za su tsawainiyansa da karantar da shi da tsawainiyan makarantarsa da komai in ba da wurin zama ma za a iya bashi kuma an babba su gidaje da yawa har ma yana ba da labari a tafsirin da ya wuce nan cewa a Gombe wani ya ɗauke shi ya nuna masa manya-manyan gidaje a GRA babban anguwa ya nuna masa gidaje guda biyu ya ce masa ya zaɓi duk gidan da yake so. Yace ya zaɓa wani gida ne fi dauka kawai har yace abun mamaki irin wannan mutum zai ba da gida fi sabila yace a zo a zaɓa a cikin gidajensa kuma suka zaɓa ɗin a Kaduna haka an mutu haka a Kano ma haka suna da shi kaga wannan yana bukatun irin wannan, amma idan babu inda za a aje wanda ya musulunta, babu kudin da za a dauki tsawainiyansa da na makarantansa, to ko an yi committee ma committee babu inda zai je. Mutanen garin nan kuma ina ganin ba su tarbiyantu a irin wannan taimakon ba, fara kudi kawai suke yi, masu kudi manya wanda za su iya yin wannan abu, ba tarbiyantar da su akan addini wanda za su ba da ainihin fi sabila irin wannan ba. Sai yan kananan yan kasuwa su ne masu tallafawa, amma waɗanda ya kamata su yi duniya kawai suka sa a gaba, zakka ma ba sa cirewa ballanta za su zo su ba da wani taimako fi sabila a tallafa wani, ko zakka ba sa cirewa, to kaga akwai damuwa, don inda suna cirewa da ka sani da ka ji, da kamar yadda suka shahara nan dole zakkansu ma za ta shahara. Allah ya sauke su.
To kamar yadda malam ya faɗa kuma shi mai rubutu ya rubuto, a cikin irin wannan kungiyoyin akwai jam'iyyar da shi malam ya sani ta jam'iyyatun sai sunna alkhairiya, wadda suna wannan ɗawainiyar lura da mata, amma su mata ne suna hidimar matan da suka musulunta, su yi musu tarosisi, su aurar da su in sun haihu, su ne danginsu da komai. Irin takardar nan da ka rubuto, in ka kawo gudunmawar ka za a nuna maka sosai ka kai. Yawwa, da fatan Allah ya taimaka. Sai kuma masu
kafin ci gaba, lallai wannan na san wannan jam'iyya, jam'iyyar su ne sai ali sunna, wanda kuma suna zuwa suna neman shawarwari a wurina, suna sun musulunta din, suna iya kokarin su dauki tawainiyan su su je, suna zuwa kauyuka inda ba makarantar ma su nemi aron ajujuwa su je suna karantar da mutanen waɗannan kauyuka din. Kauyuka da yawa sun kafa makarantu, kuma mata ne zalla, kuma matan suke wasu na bangaren mata ne, kuma suna yin dukkan abin da ya kamata, kuma tare da shawarwarin malamai suke yi, kuma suna da wanda suka sadaukar da kansu suke zuwa suna karantarwa fi sabilillahi ranakun da babu aiki. Saboda haka wasu kuma za a iya za suna ɗaukar nauyinsu su dinga karantarwa ɗin. To kaga waɗannan su sun yi iya ƙoƙarin su ɓangaren mata, to a ɓangaren maza ma akwai buƙatar a samu irin wannan ɗin. Kuma wani abin za a ga kamar ba zai yiwu ba, in aka fara shi kuma sai ka ga alhamdulillahi ana ɗan lallaɓa, amma su ɗin ma dai suna buƙatar taimako tsakani da Allah. Akwai abubuwan da suka rasa da yawa wanda inda za su same shi da abun wato zai ci gaba fiye da yadda suke a yanzu.
To sai masu addu'o'i, wani ya rubuto dogo takardarsa cikin jan biro, watakila ya nuna maka damuwarsa sosai. Ya ce shekarunsa hudu da gama digiri, kuma ba shi da aikin yi, sannan ba shi da jari. So da haka malam ya san abin da zai gaya wa Allah. Daga ƙarshe tun masu addu'o'i da Allah masu rubutu, ku dinga samun, in ba ku iya rubutu ba ku ba wanda suka iya rubutu su rubuta muku, ɗaya kenan. Sannan a dinga rubutu mai kyau, fensir ɗin nan yana da illa, bayi da haske sosai, ana rubuta ɗin ba ka iya gani sosai, da fatar za a samu a bayarwa wanda suka iya, ba wani abu ciki. Kuma har wa yau wasu tambayoyin in sun zo ana gaggawa ne mu tambayar an rubuta, bayan yanzu malam ya gama darasi akan tambayar. To in ka dan haƙura ka ji iya ƙarshen darasin ko kuma uku bisa hudu na darasin ka iya rubuta tambayar, kamar yau an ka rubuto din an riga kuma an yi karatu. Kaga in baka rubuta ba ka yi saving takardarka, ka yi saving bayarka. Da fatan Allah ya taimake mu, kuma malam zai taimaka wajen yi wa 'yan uwa addu'a, su ma 'yan uwa za su taimaka wajen yi wa junansu addu'a. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan bawan Allah da ya turo a masa addu'a abun tausayi ne kwarai da gaske. Kamar yadda muka yi bayani, yana cikin wani hali kwarai da gaske, kuma akwai bukata a taimaka masa da addu'a. Mutum ya gama digiri da shekara hudu ce ba yi da aiki, lallai abun tausayi ne. Kuma duk mutumin da yake rayuwa ba yi da sana'a abun tausayi ne. Kuma a taya shi da addu'a, kuma ya lizinci istighfari. Astaghfirullah, astaghfirullah, da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wannan maganin kunci ne na rayuwa gaba daya. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wataala ya sa ya samu aiki ko kuma wata sana'a wanda zai rufa wa kansa asiri, kuma dukkanin mu Allah ya rufa mana asiri. Sannan malam Muhammad Nasir Al-Madani da zun dan sa ya rasu da sababin wuta. Ya kista ashana akwai fetur a wurin wuta ta kama shi kuma ya kone yaron. Muna roƙon Ubangiji ta'ala ya ji kansa, kuma ya ba iyayensa hakuri da ladan wannan musiba din. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسم الخلف واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ان كان موسنا فليسان وان كان موسيا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبره صوتة من رياض الجنة، واجعله حفرة من حفر النيران،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.